Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare naku wanda ya daidai da karfe 4:30 na maraice a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Laraba 22 ga watan Afrilu ta shekara 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar gwamnatin jihar Borno ta bi sahun sauran jihohin arewacin Najeriya da kafa dokar takaita zirga-zirga a jihar. Daga nan sai mu leka jamhuriyar Ghana da Niger, inda jami'an sanda suka yi wani kame ko a wani dalili, duk za ku ji a cikin shirin. Kana muna dauke da wasu rahotanni. Yau ma insha Allah za mu kawo muku labaran tamola a takaice. Amma dukkan nan za mu fara da halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da ake fargabar dubban fursunoni suke kamuwa da cutar coronavirus a gidajen yari da ake tsare da su dake da cunkoso a Sudan ta Kudu, kungiyar kare haƙƙin dan adam ta HRW ta buƙaci hukumomin gidajen yarin kasar da su saki waɗanda suke zaman jira a yanke musu hukunci da kuma fursunoni waɗanda suka yi kusan kammala wa'adin da aka yanke musu. A cewar hukumar ta HRW, gidajen yarin kasar da kuma wuraren da ake tsare da jama'a akwai cunkoso da rashin tsafta da kuma rashin isassun kayan aikin kiwon lafiya wanda zai iya zama wurin yaduwar annobar. Ke da rufe kan iyakoki da kakaba dokar hana zirga-zirga da kuma dakatar da taruwar jama'a da yawa, duk matakai ne masu kyau da gwamnati ta dauka domin daƙile yaduwar coronavirus. A cewar Nyonga Tutpur, mai bincike ne na hukumar HRW a Sudan ta Kudu, amma fursunonin yanzu haka suna cikin haɗarin kamuwa da cutar. Tut ya ce da yawa daga cikinsu suna kwana ne akan hanyoyi da suke cunkushe akan katifa guda ɗaya, wanda hakan yana ƙara haɗarin harbuwa da cutar. Ya kamata hukumomin gidajen yarin su rage cunkoso ta hanyar sakin fursunoni da ke da ƙananan laifuka. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya auna a tsakiyar watan Mayu a matsayin ƙoƙolin lokacin ficewa daga matsala, yayin da gwamnatinsa da wasu sauran ƙasashe suka fara shirin ficewa daga tsauraran matakan hana coronavirus yaduwa, a lokacin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin ƙasar a yau Laraba, inda ya buƙaci tsawaita dokokin hana zirga-zirga har zuwa 9 ga watan Mayu. Sanchez ya ce idan Spain ta fara sassauta dokokin na hana zirga-zirga, zai zama sanda a hankali kuma daki-daki za su bi. Wannan ya zo daidai da gargaɗin da jami'an kiwon lafiya suke yi, waɗanda a kwanakin baya-bayan nan suka buƙaci gwamnatoci da su kula wajen janye dokokin zirga-zirga akan harkar kasuwanci da kuma hada-hadar jama'a. Suna cewa ɗaukan matakin cikin sauri zai iya saka haɗarin sake dawowar cutar. Spain tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da cutar ta fi kamari, tare da sama da mutane 208,000 da aka tabbatar sun harbu da COVID-19 da kuma akalla waɗanda suka mutu 21,700. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Laraba, wani kwamitin majalisar wakilan Amurka zai yi wani taro domin tattauna wani kuduri da ke neman baiwa 'yan majalisa damar wakiltar wani ya jefa musu ƙuri'a, da kuma ba wa kwamitocin damar gudanar da taron tattaunawa daga wuraren da suke daban-daban. Matakin da aka gabatar zai ba wa 'yan majalisa ƙarin sassauci wajen gudanar da aikinsu a lokutan da aka samu ɓarkewar annoba kamar ta cutar coronavirus da ta janyo gargaɗin hana haɗuwar mutane da yawa. Kakakin majalisar ta Amurka ce da farko za ta bayyana cewa ana cikin dokar ta ɓaci, kana kuma izinin zai yi aiki na tsawon kwanaki 60. A cikin wannan lokaci ɗan majalisa zai gabatar da wasiƙa ya faɗi ɗan majalisar da zai kaɗa masa ƙuri'a bayan an shata masa dokoki da ƙa'idodi. Za a iya sauya waɗannan tanade-tanade a kowane lokaci, kana magatakardar majalisar zai ci gaba da fitar da jerin sunaye ga jama'a. Kasar Indonesia za ta hana mutane yin tafiya domin ibadodin da suka shafi azumin watan Ramadana, inda ta fuskanci yiwuwar samun ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 a kasar da tafi kowace yawan musulmai a duniya. A jiya Talata, gwamnatin kasar ta faɗa cewa za a hana miliyoyin 'yan Indonesia da suke son su bar manyan birane don zuwa hutu daga ranar Juma'a, wanda ke nuna tsauraran matakai da gwamnati ta ɗauka bayan kasa shawo kan jama'a su zauna don radin kansu. Ana ta cakar Indonesia na yin sakaci tun farko akan matakan magance kwayar cutar wanda tun da farko take amincewa ta yada kasar. Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya ce wani bincike da gwamnati ta yi kafin ta bada umarnin hana tafiye-tafiyen ya nuna kashi 68 cikin 100 na mutanen kasar ne suka yarda ba za su yi tafiya ba a watan Ramadana, amma kashi 1 cikin 4 sun dage sai sun yi tafiyar. Wannan yana nuna cewa har yanzu akwai adadi mai yawa wanda ya kai kashi 24 cikin 100 a cewar shugaban kasar a wata sanarwa da aka wallafa a shafin ma'aikatar yaɗa labaru da sadarwa ta kasar.
Labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahoton. Tun bayan samun bullar wannan annobar ta mashaƙo mai lakabi da COVID-19, hukumomi a Najeriya ke ta ɗaukar matakai daban-daban wajen daƙile yaduwarta. Gwamnatin jihar Borno ita ma ta shiga cikin layin kafa dokar takaita zirga-zirga daga daren yau Laraba. Haruna Dauda Biyu ya aiko mana ƙarin bayani.
Irin yadda aka dinga kai komo kenan a cikin birnin Maiduguri sakamakon sanarwar da gwamnatin jihar Borno ta bada na rufe garin a ranar Laraba 10:30 wannan dare. Al'umma suka dinga dafifi akan manyan titunan jihar na neman ababen da za su yi amfani da shi a gida har na tsawon makonni biyu, kamar yadda gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya bada umarni na rufe gari sakamakon wannan annoba da ake kira COVID-19.
Yana tare da sanin wahalan ku, amma don saboda wannan cutar ba shi da wani magani in ba don saboda mu kiyaye kanmu ba. Don saboda haka na sa doka cewa daga ranar Laraba karfe 10:30 an haramce mutane su yawo su taru ko kuma su yawo a jihar Borno. Don saboda haka muna gaya ma mutane su yi hankali su yi la'akari wannan cutar. Cuta ne wanda ba shi da maganin shi ko a nisance shi.
Sai dai ga manyan kungiyoyi masu zaman kansu na jihar da ake kira civil society sun bude wani ɗakin karɓar bayanai na musamman ganin cewa ana samun matsaloli wajen samun bayanai daga ɗakin karɓar bayanai da gwamnatin tarayya ta tanadar, wanda suka ce za su haɗa gwiwa da gwamnatin jihar Borno. Ambassador Ahmed Shehu dai shi ne shugaban wannan kungiya.
Akwai layin da aka bayar na Najeriya gaba ɗaya wanda an yi bincike ya nuna cewa mutane 6,000 suna kira a kowane second, kuma yana wuya a samu. Wani ma an ka buga zai ce maka switch off, kuma gashi kana da mara lafiya na COVID wanda kai ba za ka yi taba ba, taba ma hatsari ne. So shine muka yi creating wannan, za mu yi aiki da gwamnati, mutane za su iya kiran lambobin da muka bayar ɗin nan. In aka kira lambobin immediately mu kuma za mu yi channeling ma gwamnati da wanda ya kamata ya responde, sai a ga cewa an fito an yi magance matsalolin da suke taruwa.
Wannan lambobin
090-72-12-72, zan sake ɗauka 090-72-12-72. Lamban guda biyu ne, akwai guda ɗaya. Ɗayan kuma 090-68-68-51-58. Zan sake ɗauka 090-68-68-51-58. Muna da hanya kuma na WhatsApp wanda mutum zai iya tura mana koda foto ne koda tambaya ne wanda za mu iya mar responding. WhatsApp da kuma message kawai ne wanda lambar shi kuma 070-83-83-55.
Su maro da ɗan 'yan sandan jihar Borno sun bayyana irin matakan da za su ɗauka na tabbatar da cewa kowa ya zo a gida, kamar yadda gwamnatin jihar Borno ta umarci al'umma. Dama abin da kwamishinan 'yan sandan jihar Muhammad Aliyu Inda suke cewa
duk wanda aka ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira, to ai ba sai an gaya ma mutum ba, da ka taka doka ka san matsayinka. Saboda haka kira da zan ma mutane shine kowa ya bi doka, saboda sun ji sun gani a talabijin abubuwan da waɗanda ba su bi doka ba waɗansu wurare da abin da ke faruwa da su. Saboda haka kowa ya bi dokan da gwamnati ta bayar, to kaga sai a zauna lafiya.
Kamar akwai hukunci ne da aka tanada ga waɗanda suka kare doka?
Akwai kotu ai, to kaga duk wanda ya kare doka ya san jiya da aka yi kotu za ka yi shi. Yawwa, in aka kai shi kotu ya danganta ga abin da hukuncin da kotu ta ga za ta iya yi masa.
A daren Laraba da misalin karfe 10:30 ne dai batun zirga-zirga ya kawo ƙarshe har tsawon makonni biyu a faɗin jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumar 'yan sanda ta ba da sanarwar cafke kusan mutane 300 tun daga ranar 17 har zuwa 21 ga wannan wata na Afrilu a birnin Yamai inda aka fuskanci jerin zanga-zangar matasa dake neman kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da hana salloli cikin jami'i a wani mataki da hukumomi suka dauka da nufin dakile yaduwar annobar coronavirus Sule Mummuni Barma ya hada mu nan wannan rahoton
a wasu sanarwoyi biyu da daraktan ya labarai a hukumar ƴan sanda ta ƙasa commissioner Abu Muntari ya saka wa hannu hukumar ta ƴan sanda ta yi wa jama'a bayani dangane da abubuwan da suka faru a cikin daren 17 da 18/19 ga watan Afrilu da waɗanda suka wakana a daren 21 ga wata a birnin Yamai inda aka fuskanci tarzomar matasa
hukumar ƴan sanda ta ƙasa tana sanar da jama'a kan adadin mutanen da anka kama sakamakon wannan zanga-zanga cikin sanarwa ta farko mutum 108 anka kama cikin sanarwa ta biyu mutum 166 akwai mutum 10 waɗanda su har an kai su gidan kasu na Kutukale wani babban gidan kasu na wanda aka kai masu mayagullai
Matasan da ke zanga-zangar nuna kosawa da dokar hana fita da wacce ta hana taron jama'a a wuraren ibada sun yi ta kona tayoyi a manyan titunan birnin Yamai abinda a wasu unguwannin ma ya haddasa artabu a tsakanin su da jami'an tsaro abinda hukumar ƴan sanda ta ce ta yarda zaune tsaye ne
laifin hukun da aka tohamar su waɗanda anka kama su ne ta da hargitsi ko ta da tarzoma kuma yin ta'annati ga dukiyar jama'a ta gwamnati ko kuma ta mutane masu zaman kansu to ba mu shiga cikin wani dogon bayani saboda mu mun kama dada sai hukuma mai kula da shari'a ita za ta ci gaba da sauran aiki
hukumar ƴan sanda ta ce mutunta ka'idodin da gwamnati ta shimfiɗa da nufin dakile yaduwar cutar COVID-19 ya zama wajibi saboda haka ta buƙaci haɗin kan jama'a dan ganin an samu nasarar abin da aka sa gaba
doka za ta yi aikinta bisa ga duk waɗanda ke tada hargitsi game da waɗannan dokoki da hukuma ta shehida ka san da cewa ko babu waɗanga dokoki na yaƙi da yaduwa wannan ciwo na mashaƙo zanga-zanga ba ta da kyau kuma duk wanda ke tada hankali hukuma tana kama shi kuma tana hukunta shi
a ƙarshen watan Maris din da ya gabata ne shugaba Isu Muhammadu ya kafa dokar hana fita daga karfe 7 na yamma zuwa 6 na safe a Yamai tare da killace birnin daga sauran sassan ƙasa kwanaki kaɗan kenan bayan da aka gano mutum na farko da ya harbu da ƙwayar cutar corona a Niger matakin da wasu 'yan ƙasa ke ta fatan ganin an sassauta shi ko kuma an cire shi kwata-kwata domin baiwa jama'a damar morar 'yancin walwala Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Daga jamhuriyar Nijar bar mu leƙa jamhuriyar Ghana inda aka sassauta dokar takaita zirga-zirga kana da waɗanne irin matakai aka ɗauka a ƙasar Ridwanullah Abbas na ɗauke da ƙarin bayani
Sanarwan ta nuna cewa ya zama wajibi ƴan sanda yayin da suke zaman jira su tabbatar da cewa sun biye wa ka'idodin kariya yadda za su kasance cikin koshin lafiya akan wannan irin bazata da aka yi wa ƴan sandan na tuntubi ƙwararren masani akan sha'anin tsaron duniya Irbad Ibrahim wanda ya nuna cewa gwamnati ta yi daidai
mataki ne mai kyau domin da wannan curuta ta bayyana nan ga kasar Ghana an dan yi wasu kwanaki ko kuwa babban nema ana da iko ne mai za a yi wani irin mataki za a dauka sannan da ya kiyaye matakan saban shida kuma a girshe aka bayyanar cewa daga wani ranar juma'a shugaban kasa bayan ya yi magana kan asali an dagora takunkumi kan shawagi a biranen Ankara kuma shi kyama da kuma kasuwa to da wannan labarin ya fito gaskiya ƴan sanda da muka gani safiyan farin wannan mataki ba mu gan su da na'urori da sauran ababen da ke kiyaye mutane da ake kiran su pipi suna da mataki ne mai kyau domin an ce wanda ke sahun farko na yakan wannan cuta ba likitoci kawai ba ɗan sanda sojoji da su suka yi gwagwarmaya su akwai cuganya da mutane ya kamata a yi bincike a gani sun kamu da ciwo kuma wani irin matako za a dauka a kiyaye su kuma.
Irbad Ibrahim ya kara da cewa a matsayinsu ‘yan sanda ba su da wani dalili ko hanzari akan aikinsu.
Wanda ya falka da safe ba an tilasta masa ba ya je ya sayi takarda ya rubuta suna da niyyar cewa yana son ya zama ɗan sanda ko soja. Kuma aka kai mai shi training academy aka ba mai shi horo. Bayan haka aka gagwara mai shi kan albashi da harajin matakasa ake biyarsa sai da wani dalilin cewa lokacin aiki ya kai a fusa yake ba na fita har ma bugu da kari yin shugaban kasa babu dalili ya ce da je yaki kai dan sanda da aka rantsar da kai cewa ka sadakar da rayuwarka ka ba kasa ba ka da wani nazarin da za ka bayar.
Ya kara da cewa
wannan zai bar kasa ta falka da dogon kwana da aka yi ta ko lokacin mulkin soja gabanin mulkin farin hula irin takunkumi da rashin inci da mutan Ghana suka gani cikin sati uku da suka wuce ba mu taɓa gani ba a ce yau ba dole ne wata kasa za ta kawo hari ba. Akwai wasu ababen da ya kamata da ba kara su cikin lamarin tsaro ba kaban kiwon nahiya. Kiwon nahiya bangaren 'yan kasa haka kuma wanda ke nan suna aiki jami'an tsaro.
Kasar Ghana dai ta kawo ƙarshen haramcin zirga-zirgar jama'a a ranar Litinin 20 ga watan Afrilu bayan gwamnati ta nuna cewa ta fahimci yadda cutar take kuma ta naƙalci dabaru daban-daban da za su taimaka cin ƙarfinta. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa maso tsakiya ta Najeriya. Wanda Zainab Babaji ta haɗa mana.
A ƙoƙarin yaƙi da yaɗuwar cutar coronavirus, gwamnatocin jihohi da dama sun ɗauki matakan aiwatar da dokar keɓe al'umma a gidajensu wanda ke da tasiri ko a ƙasashen da suka ci gaba. Duk da na'am da al'umma suka yi da dokar keɓe su, mafiya yawan talakawa da ba su da rumbun ajiyar hatsi na kokawa kan rashin abin da za su ci da iyalansu.
Cikin kwanaki duk wanda mun zo na cikin gida mun samu dama don rashin abinci.
Talaga nan ba su san halin da za su tsinci kansu a ciki ba da irin wannan wani su gudu suke da goyen su gari suka koma garuruwan da suka fita. A can din ma ba tsira suke ba kuma mun kuɗinka tunda baka da inda za ka karɓi kuɗi baka da inda za ka sai kaya da kuɗinka tana cikin haula'i ne.
Gaskiya na samu hali ba daɗi domin mai gidana na kasasse yana da ciwo shekara goma ina kuma da yaran yan uwana da suka rasu suka bar mu sanda na yi kira gidan wata yarwana nan kafin ta ce in bi baya in jin karbo wani abu kamun na bi baya ta ɗebo min ɗan garin masara da su ɗan kayan miyan na kuka min lallaba.
To sai dai yayin da gwamnatin jihar Plateau ke jiran kayayyakin da za ta ba al'umarta daga gwamnatin tarayya ƙungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni da ma ɗaiɗaikun jama'a sun fara yunƙurin tallafawa marasa ƙarfi a tsakanin al'umma. Kamfanin NASCO da ke nan Jos wacce ta yi shekaru fiye da 55 tana sarrafa cimaka da sabulun wanka da wanki ta tallafa wa gwamnatin tarayya da kuɗi naira miliyan 10 yayin da ta tallafa da kayan da take sarrafawa na fiye da miliyan 60 a jihohin Lagos, Ogun, Abuja da Plateau. Mai magana da yawun kamfanin NASCO Harun Audu yace kamfanin ta yi la'akari ne da matsalar rayuwa da al'umma suka shiga saboda cutar coronavirus.
Akwai wani biskit na musamman ana kiranta NASCO Champ ba a sai da shi kasuwa an yi ta ne musamman don yara shekara 5 zuwa 10 a duk yaron da ya ci guda ɗaya abinci ne a ini wannan an yi shi dama don school feeding program na Nigeria. So kowane truck ɗaya yana cike da biskit da cornflakes a trailer da kuma yana cike da sabulu da na wanka da na wanke hannu da sauransu kuma kayan nan za a raba su ne a state uku sabili da cewa wannan wuraren na aka fi samun ya damu wannan bugun ciwon da kuma Jos da yake muna nan Jos Nasco mun zabi angwani zance guda 4-5 sannan mun zabi asibitoci manya a plateau guda 3 Jos University Teaching Hospital Bingham University Teaching Hospital wanda aka fi sani da Jankwano da kuma Plateau Specialist Hospital shi ma za a kai musu dugo a nan kayan masarufi
misali idan an kai Lagos za a ba gwamnati ne
ko ba gwamnatin Lagos Allah yake muke na samu magana da minista na birnin tarayya Muhammad Musa Bello kuma ya amince da tawowar motocin nan shi da kansa zai kai ba
kungiyar Grace and Light karkashin jagorancin Madam Tasigata ta tallafa wa jama'a da kayayyakin abinci
an riga an yi lockdown kuma mu da kanmu mun sani cewa mutane sun sha wuya wadansu suna kiran mu muna aiki da jama'a ne marasa galibi da yawa kuma sun ta kiran mu a waya yaya za su yi da wannan rayuwar maganar lockdown ya zama damuwa shi yasa muka yi tunani muka nemi wani dan abin da zai taimaka
to yanzu mutum nawa ne kuka taimaka musu a wannan lokaci
wannan lokacin nan wuri mun taimaka ma mutane 100 ne mun yi sayayyan masara da shinkafa da sugar da su magi da wake fata zai taimake su
a bangare guda kuwa mai sharhi kan lamura dan Juma Mabas yace kamata yayi gwamnati ta tallafa wa manoma da taki dan bunkasa noma maimakon ba da tallafin abinci
gaskiya duk duniya ba wata da ya ce ga dan adam ta tashi a daki ta bashi abinci abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ya kamata yanzu suna duba hanyoyin da za a koma a yi gona ne an yi kusan damina kenan yau in an ce dan majalisa ya kawo masara ko gwamnatin tarayya ta kawo masara kashi 99 dan mutanen Plateau State manoma ne kudaden da an tara yau din nan inda ce za su nemi shawara namu na mu da mu ce to a yi kukan kura a koma gona a taimaka ma manoma a koma kan sarakunan gargajiya ba mu adadin mutanen da sun san suna noma na gaskiyan gaske annan za mu samu shekara mai zuwa za mu nome abin da za mu ci
daga jihar Nasarawa kuwa sarakuna ne ke ƙara fadakar da al'umma kan illar cutar COVID-19 mai martaba sarkin Loko Alhaji Abubakar Ahmad Sabo yace suna kan wayar wa jama'a kai kan illar cutar
muna fadakarwa kuma muna kiran taruka masu ungoji haka da wakilan jama'a muna jawo hankalin su kan su ji su dinga gaya ma al'umma cewa wannan cuta fa tana nan an san ta alƙarya ne to daga alƙaryen ne kuma za a samu wani wanda zai zo kauye zai yi haka cuta kuma haka su dinga sanar da mutane cewa a dinga wanke hannu ko da wani lokaci a daina cuɗanya da juna haka yanzu kaga a wuraren mu mun hana abubuwa cewa ana wasan kwallo ana taruwa mun hana ana yin taron biki kuma mun hana saboda haka don tsoron irin wannan abun sai addu'a kawai ga Allah shine mafita
yaya batun wuraren ibada fa don waɗansu suna ga kaman wato an tauye musu haƙƙin su ne na yin ibada
mun fadakar da su ai wannan abun ba faru ba kenan zamanin manzon Allah ma an yi haka idan haka ya faru ana sa wanda suka yi abun a keke su gefe saboda kar su zo su haɗu da mutane su wasu ya ɗa musu
to banda waɗannan matakai kuna ganin kamar yankunan da kuke Allah ya kiyaye amma idan aka samu barkewar wannan cuta wato an sa matakai na taimaka ma al'umma
idan haka ya faru ka gara shi ne mutum ne
akwai asibitan da idan har an samu bullan wannan cuta za a iya kai mutum domin a keɓe shi din
idan da haka ya samu kaga haka ai za fitar mutum ne tun da akwai kuma irin wannan committee din a can jihar din za yi daukar mutum a tafi shi a san yadda za yi shi na gaggawa amma a asibitocin mu ba kawo irin wannan abin ba ina kira ga jama'a wannan doka da gwamnati suke sawa suna yi ne ba wai dun ba sa san mu ba a'a don gudun kada abin ya shigo mana ne Allah kuma ya kiyaye an je same su kuma Allah ya ba su lafiya
a jihar Benue kuwa gwamnatin jihar ce ta maida wa makiyaya shanunsu bayan kame su da ta yi da laifin ketare dokar kiwo a jihar dokar kiwon na jihar Benue ta buƙaci makiyaya ne da su keɓe shanunsu a wuri guda su tanadar musu da abinci da ruwan sha kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe wanda a cewar gwamnati zai rage tashin-tashina tsakanin makiyaya da manoma shugaban kungiyar mai yace Allah shiyar arewa ta tsakiya Alhaji Danladi Ciroma yace sun tunkari gwamnatin jihar Benue ne ta sakar musu shanun bayan koke-koke daga makiyaya
muka bi ka'idoji yadda za a sake shanun kuma sun sake shanun to sun tabbatar mun da cewa akwai saniya wajen 460 a cikin wannan cindan nasu to da muka shiga sai muka tarar da shanun kan gaskiya da suke wurin masu kaman sun fi haka amma alhamdulillahi mun kwakwashe shanun da suke ciki akwai sauran kaɗan a ciki wanda za su kai kaman sa ne ciki in haka su mun bari akan cewa yau din nan za a fitar da su a yanzu da nake miki magana
to amma tun farko ma me yasa aka kama wannan shanun
to sun kama shanun nan wai akan cewa ai sun ketare doka to kuma wannan sharakin gaba ɗaya na Fulani jihar Benin wanda kuma shi gwamnati da mata dauka alƙawari akan cewa su ba za a hana su ciwo ba sai dai akwai wasu dokokin da ya kamata kuma kowa ne za su zauna inda suke to da lokacin da suka samu suka kammala suka gama dokan su to sai abin ya canza
to amma akwai wata yarjejeniya da kuka yi da gwamnatin jihar Benue ne kamin ta ba ku wannan shanun
a takaice yarjejeniyan kawai shine su ba mu wannan shanun saboda shanakan nan suna cikin wani irin hali ba ruwa ba abinci shanakan nan za su iya gama mutuwa a ciki kuma domin waɗansu su ma sun mutu a ciki muna son za mu zauna da ikan gwamnatin kanta domin ka sake duba alƙawarin da ba ta yi na cewa ainihin Fulani mazaunan domin jihar Benue tun tele-tele ba ya kamata a ce an hana su ciwo ba
yaya al'ummarku suka ji da yake wato an maida musu da waɗannan dabbobi nasu
to alhamdulillah wanda dai suka samu dabbobin su za su yi murna amma bakin cikin da suke da shi ya fi murnan yawa domin su din nan aka aife su a raye ma waɗansu sun kai shekara 90 waɗansu ma kusan 100 kuma nan aka aife su ba san ko ina ba kin ga Zainab a kama yau a kama don ba yau aka fara kama sanin ba an dade ana kama sai dai su biya kuɗin su fita to abu ya yi yawa shi yasa duk tare ran muka iya kokarin mu muka je
duk kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Benue kan batun ya ci tura domin kuwa na kira lambar mai ba gwamnatin jihar shawara kan harkokin makiyaya Shehu Tambaya amma har lokacin da na hada wannan rahoto ban samu ansa daga gare shi ba Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
yanzu kuma ga Ridwan Allah Abbas da shirin mu na gaba
wasanni a takaice
tara daga hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaice na kuɗi $240,000 saboda ta saba yarjejeniya da ɗan wasan gaba na Esperance Emmanuel Porti wannan bashi na shari'a dai ya tare jijiyoyin wuya tsakanin mabiya da kuma shugabannin club ana zargin juna nan da can a gidajen jaridu labari da dimi-dimi su dake isowa gare mu ya nuna cewa kuma sai a san cikotoko ta sallami chairman zartarwa na clubun Dr. Kwamichi dai matsayinsa a matsayin chairman din zartarwa na kuma sai a san cikotoko ya kawo karshe a Mashiya Palace wato fadan sarkin Asante kenan Mashiya babban ma'aikaci a fadan na Asante Henry Kofi Bedune ya tabbatar da wannan ga ƴan jarida cewar shi wannan mashahurin ɗan kasuwa iyakan shugabancinsa na shekaru uku ya kawo ƙarshe. Tsohon ɗan wasan Accra House of Oak da kuma su Asante Kotoko wadda mai tsaron gida ne Sani Muhammad ya bayyana cewar ya bar wasan ƙwallon ƙafa lokacin yana a cikin ƙuruciyarsa da ƙarfinsa kuma a lokacin ana buƙatarsa a wasan ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ne saboda a nan ƙasar Premier League ɗin ƙasar Ghana babu tabbaci na makomar ɗan wasa musamman babu package ɗin na ushura wa ƴan wasa a nan ƙasar Muhammad ya ce jami'an ƴan sanda na da kyakkyawan yanayin aiki fiye da ƴan ƙwallon ƙafa a nan ƙasar saboda tarin club ɗin ƙasar nan ba sa mai da hankali wurin kula da halin rayuwa na ƴan wasa. Shahararren ɗan wasan ƙasar Ghana Samuel Jan ya bayyana cewa dangantaka tsakaninsa da mai koyar da Black Stars wasa Kwesi Appiah ya lalace saboda yanda ya kwace matsayin captain ɗin Black Stars a hannunsa Jan wanda shi ne ke jagoranci Black Stars tsawon shekaru biyar mai koyar da Black Stars ɗin wasa Kwesi Appiah ya ajiye shi gabanin wasan cin kofin Afirka na shekara ta 2019 da aka yi a ƙasar Masar. Da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Masauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Muna mika sakon fatan alkhairi na muryar Amurka ga ilahirin daukacin masu sauraron mu a duk fadin duniya. Da fatar Allah ya kara tsare mu baki daya. Allahumma amin. yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lovers Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya salam
sur soir à